ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يو جمعة شابقي قوات رمضان باين هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو إيدة تريه أدى أربعين دبقي وان دي 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 دا شدا قوات أكو شكرا تا دبو بيو دا أشرين دا شدا وانا شيني مجلس منا قوم شابقي askin majalis din na tafsirin alqur'ani ne jima wanda yake gudana a cikin wannan wata ne albarka. Kafin fara karatu akwai wanda yake tambaya menene hukuncin mutum yana bada sadaka kuma ko kyauta da kuma yin hoto a wurin bada sadaka ko kyauta. Daukan hoto a wurin bada sadaka ko kyauta abu ne wanda yake galibi ana danganta shi zuwa ga ikhlasin mutum da kuma sababin yin aikin, duk da akwai lokacin da zai iya zama ta larura in akwai buƙatuwar yin haka, wala'alla wata amana ce aka ba mutum wanda yake so ya tabbatar da isar da amanar, ya tabbatar da isar saƙon zuwa ga wanda aka buƙaci ya isar da saƙon. Akwai irin wannan nau'in idan akwai larurar haka da buƙatar haka, amma a asali shine baya halatta ka ɗauki mutum kana bashi abu kana ɗaukan shi a hoto, domin ita bayarwa asali yanda manzon Allah ya faɗi ƙa'idar shine al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, mai bayarwa ya fi alkhairi fiye da mai karɓa. Ma'ana mai karɓa kaman shine a ƙasa, mai bayarwa shine a sama. To a lokacin da za a ba ma mutum abu yana jin nau'in wannan nau'in ƙasƙancin, sannan kuma ya zama ana ɗaukan shi ana yaɗa shi a duniya a irin wannan yanayi, to asali zai zama ba zai ji daɗi ba. Akwai nau'i na cutarwa ga wanda ake yi ma wannan ɗin, dole akwai nau'i na cutarwa, ba wanda zai ji daɗi ya zama ana yi mai ana mai irin haka, ana taimakonka ana baka abu amma ka zo ka tsaya a ɗauke ka a je a nuna a yaɗa a social media, gashi an baka gashi ana baka. Haka akwai nau'i na tsantsantarwa. Shi yasa asali mutum idan zai yi abu ya yi dan Allah, a irin mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari a cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim, daga cikin mutane bakwai waɗanda Allah zai sa su a inuwar al'arshi ranar al'iyama, akwai rajulun ta saddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Mutumin da yayi sadaka ya ɓoye sadakar, saboda tsabar ɓoyewa ma hannun hagun shi bai sanin mai hannun damar shi yake bayarwa, wannan kinaya sai akan ɓoye abu da rashin bari a sani. idan kana da hannu da dama da na hagu kai abu da hannun dama hannun hagu zai kasa sani ne sai dai zuciyarka kanka bata san me akai ba bata kila to saboda tsabar koyewa akai kinayar cewa har hannun hagunka ma da yake a jikinka a tattare da kai bai sanin abinda hannun damarka yake yi na sadaka wannan shine kololuwa asiga ta ikhlasi shi yasa yin takaran kanta bada sadakar ma an fi so a yi ta a koye Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya in kuka yi sadaka a bayyane kuka bayar a fili ana gani kuka bayar idan mutane a gani ba za a hana ku ba amma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara amma in kuka boye kuka yi a boye kuka ba mabukata ba a sani ba ba wanda ya sani fa huwa khairul lakum Allah ya ce to ya fa alkhairi a gare ku ya fa alkhairi a gare ku ya fa alkhairi ga su waɗanda aka ba ta to wannan nau'i ne na ikhlasi mutum yake da shi da aka ɗauka da yaɗawa da nunawa da yawa alama ce da suke nuna akwai rauni na ikhlasi domin masu ikhlasi Allah ya faɗa mana sifarsu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura shine ka'ida suna ciyar da mutane miskinai da fakirai da kamammin yaƙi da sauransu Allah ya ce in sun yi haka suna yi ne suna cewa innama nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne dan Allah dan neman yarda Allah la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako a wurin ku ba wani abu muke tunanin in mun yi muku yanzu kuma za ku yi mana ba ko wani abu muke tunani in mun yi muku za ku rinka faɗa a kanmu ba a'a la nuridu minkum jaza'an ba ma neman wani sakamako na ciyarwa wala shukuran kuma ba ma buƙatar godiya ba wani abu da muke buƙata na godiya da haka in ya bayar an zo an yi mai godiya ko ba a yi mai ba zai sake bayarwa bai damu da cewa ai da na bashi ko godiya bai zo ya yi ba da haka yanzu kar a bashi la nuridu minkum jaza'an wala shukura shine abinda Allah yake nufi suna ciyarwa dan Allah tsantsa shi yasa bayarwa kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bayar da abu ga mutum kashi uku ne kashi hudu ne kai mutane a babin bayarwa kashi hudu ne kashi na farko wanda kwata-kwata bai bayarwan ma wannan shine al-bakhil shine maruwaci asali shi dama sunan shi maruwaci abin zargi ne a shari'a abin zargi ne a al'adance abin zargi ne maruwaci abin zargi ne a wurin dukkanin al'umma ba ta hankali kowa ya tabbatar da ruwa sifa ce ta zargi to akwai mutum na farko wanda shi bai ma bayar ba balle ma a yi hotel balle ya ɗauka ya yaɗa shi nashi ne kawai sai na biyu wanda zai bayar amma kuma ya biyo ya bayar ɗin ba da san ran shi ba ya bayar karahatan thumma yutbi'u zalika al-manna wal-adha zai bayar dole sai ta sa ya bayar wana ya bayar an takura mai shi kadai ne mai hali a wurin suwana duk suna bayarwa kar a ce shi ya ki bayarwa to dole zai cire ya bayar ba dan yana so ba wannan ɗanɗanan da farin ciki da ake samu a zuciya lokacin kyauta shi baya samun wannan da haka yana bayarwa ne dole sannan in ya bayar ɗin kuma zai biyo baya da almannu wal adha cutarwa da gori shi yasa Allah ya faɗi wanda suke bayarwa Allah ya ce thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wanda ba sa biyo baya da gori da cutarwa duk inda yaje wani aini na bashi kaza wani aika zannan da ka gani na ni ne na aiko mai da shi wani aini nake mai kaza kullun duk inda yaje sai ya kokari ya goranta in akai mai wani abu ma dan bai taka kara ya karya ba duk sai ya goranta abubuwan da yayi a baya to akwai irin waɗannan mutanen wayannan su ma Allah ya nuna ba a ba da sakamakon sadaka da kyauta sai ta kubuta daga wayannan sifofin sai ya zama sun malayut bi una ma anfaqu mannan wala adan sune na biyu sai na uku sune waɗanda suke bayarwa ba dan Allah ba dan ayabe su su ba wai dole aka yi musu ba ba da kiyayyen abin suka yi ba a'a sun bayar ne da san ransu amma dan wata maslaha ta su dan wata manufa ta su shine su ne waɗanda Allah ya ce wa masal ladina yunfiquna amwalahum ri'a nas wanda suke bayarwa dan riya ga mutane to su ne kashi na uku yayin saura kashi nawa saura kashi daya suwaye kenan kashi daya sune wanda suke bayarwa fi sabilillah dan Allah dan neman yarda Allah sune kashi na uku na hudu da haka duk wanda zai bayar duk wanda abinda ya shafi kashe kashen mutane dan gane da bayarwa baya fita daga cikin waɗannan kashi hudu da haka duk abinda kai akwai wanda bai yi hoton ba bai yi komai ba bai dauka ya yada ba amma kuma a zuciyar shi dan riyan yayi to kaga wannan bai fita daga cikin wancan matsalar ba dan bai yada ba dan bai yi kaza ba baya nuna kuma zai samu sakamakon abin da ya bayar da haka mutum ya dauka ya yada wannan nau'i ne na nuna alamar riya a cikin aiki da haka idan mutum zai yi aiki ya yi dan Allah domin Allah ba sai an nuna mai abin da aka yi ba Allah yana ganin abin da ake yi duk abin da kake yi Allah yana kallo ya san me kai ya san me ka bayar Allah yana kididdige abin da kai akwai abin da kai kama manta da su amma Allah ba zai manta da su ba ahkahu Allah wa nasu Allah ya kididdige ko kuma sun manta da haka zaka ga sakamakon abin da kai haka mutum yana neman yarda Allah to ya tsaya yi duk abin da zai yi dan Allah dan kuma neman yarda Allah din ya kare aikin shi kowane iri daga saka wani abu wanda zai iya zama sanadi na lalacewar aikin ko lalacewar shi a duniya ko lalacewar shi a lahira wannan yana addu'a Allah ya tabbatar da mu akan daidai kuma yana tambaya akan gaskiyar batun mahadi a musulunci mas'alar mahadi a musulunci mas'ala ce tabbatacciya wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya a lokacin bayyanar annabi Isa alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari hadisan mahadi ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba amma sauran kutubu sunan da masanid da ma'azim duka suna ɗauke da hadisai daban-daban waɗanda suka yi magana a kan mahadi banna rawaitu hadisi wanda suke da Allah a maganar mahadi wanda suke da hadisi da kuma sahabbai daban-daban sahabbai 25 a riwayoyin hadisai daban-daban ya sa da yawa daga cikin malamai suke lissafa a hadisin mahadi a matsayin al-ahadithul mutawatira hadisai ne mutawatirai wanda suke matsayin tawatur wanda bai yiwuwa wani ya iya yin inkarin wannan al'amarin, saboda ya tabbata ta hanya mutawatira. Sahabbai kusan 25 ta riwayoyi daban-daban duk an rawaito daga gare su. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa akwai mahadi da zai bayyana a ƙarshen duniya. Bal ma a hadisin sunan na al-Imam Abu Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa laulam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm. Inda zai zama ba abin da ya rage a duniya sai kwana ɗaya tal. Manzo Allah ya ce to da Allah sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan. Sai ya tsawaita wannan kwana ɗayan har sai mahadi ya bayyana a cikin wannan kwana ɗayan. Ma'ana al-qiyama ba za ta tsaya ba sai ya bayyana. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisi yana cewa yuwafiqu ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi. Manzo Allah ya ce zai dace sunan shi sunana, sunan mahaifin shi sunan mahaifina. Daga sunan shi Muhammad ibn Abdullah, wannan shi ne sunan shi cikakke. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar. Daga cikin aikin da zai yi manzon Allah ya ce yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at zulman wa duran. Manzon Allah ya ce zai cika ƙasa gaba ɗaya da adalci. Ƙasa za ta zama adalci gaba ɗaya, zai mamaye duniya kamar yadda aka cika ta da zalunci da cuta. To haka zai zo ya cika ta da adalci da kuma daidaito a tsakanin mutane. Bal ya zo a wani hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa zai rinka raba ma mutane abubuwa sihahan. A lafazin hadisin zai rinka, aka tambayi manzon Allah me ake nufi da wannan, yace zai rinka raba ma mutane dukiya bistawiya, daidai da daidai, kowa a rinka bashi dukiya da ta dace da shi, sai an cika ƙasa da adalci gaba ɗaya. To wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa da hadisai masu yawa. Shi yasa wasu da malamai da yawa suka wallafa littattafai na musamman dangane da ahadithul mahdi, kamar yadda Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ya wallafa littafi akan wannan mas'alar ta mahdi da sauran wasu malamai da yawa wanda ba su ba, wanda suka tattaro riwayoyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da shi wannan mahadi din. Kuma a riwayar hadisi manzon Allah ya ce yuslihullahu fi layla, ba wani mutum bane wanda aka san shi tunda ya taso an san shi ga shiga yanda yake zai zama shine mahadi. A mutum ne normal a cikin mutane yanda kowa yake haka yake, a dare daya Allah zai gyara shi. Haka manzon Allah ya faɗa yuslihullahu fi layla. Da ta ba wani mutum dai da zai taso da wani abu daban a cikin mutane ba, wanda sai har ya kai lokacin, a'a yana nan yanda kowa yake, a dare ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai gyara shi, zai inganta abin da ake bukata. Kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa riwayoyi da kamar yadda ya zo a cikin sunan na Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad cewa zai yi sallah ga mutane. Annabi Isa alaihi salam zai yi sallah a bayan shi, ma'ana zai yi limanci har Annabi Isa zai zama ya yi sallah, ya bi shi sallah, yana cikin imamu a sallah. Domin ya zo a hadisin Bukhari da ya ishara a kan cewa Annabi Isa zai bayyana kuma zai zo ya yi sallah a lokacin al'umma tana da limamin ta yana musu sallah. A cikin hadisin Bukhari bai yi bayanin wane ne ba, amma abinda ake nufi da wancan imamin shine mahadi da aka fada a sauraron riwayoyi wanda ba su zo a cikin Bukhari da Muslim ba. To wannan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada yi magana akan shi. Ba shine mahadi a wurin Ahlus Sunna daban, mahadin Shi'a daban. Shi sunan shi ma daban. Bal ma shi yana nan haifaffe ne an haife shi. Tun shekara ta 200 da wani abu bayan hijira ko. Amma ya shige kogo ya koye. Sai ƙarshen duniya wasu an samu daula an samu ƙarfi. Daula sai ta ƙi yin ƙarfi har yanzu shi yasa yake fitowa. Da haka sai ya samu bayyana a ƙarshen duniya. To kuma matsala suka samu sun kama hadisin cewa da manzon Allah ya ce akwai a'imma za su kasance a musulunci ba zai kasance da ƙarfi ba, ba zai guce ba yana da ƙarfi har sai an yi kalifofi guda 12. Sai suka ɗauka wancan hadisin sai suka kafa shi a matsayin imamansu na Shi'a. Ana tafiya kuma sai al'amarin ya yanke. Cewa a wurin sun wannan imamin ya mutu ya zai haifi wani imami, wani zai haifi wani imami. Sai aka zo kan Hasanul Askari. Shi kuma ya zo ya mutu babu ɗa. Da haka sai suka yi da'awar ai an haifi yaron. Amma yaron ɓoye shi aka yi. Ya shige yana sirdar shine suke ce ma al-ghaibatul kubra, an yi al-ghaibatul sughra, daga baya kuma aka yi al-ghaibatul kubra. Ghaibatul sughra wanda suke cewa akwai wasu wukala'ul mahadi wanda suke iya zuwa daga cikin malamansu suna ganawa da mahadi, ana karɓo sakonni daga wurin mahadi. To da abin ya fara yawa ya fara wuce gona da iri, kowa ya zo wanda ya zo ya ce ya karɓo saƙo, wanda ya ce ya karɓo saƙo, abin ya fara cin karo da juna, an rasa yanda za a yi. Daga nan sai aka yi da'awar al-ghaibatul kubra, babbar gaiba wadda ba wanda zai iya haɗuwa da imami. Shi ke nan aka ce daga yanzu babu haɗuwa da imami, babu karɓo saƙo, ya shiga al-ghaibatul kubra. Da haka ba zai bayyana ba sai ƙarshen duniya. Yana can yanzu kusan shekarar shi 200 da nawa kenan a cikin kogon. Allah ne yake haɗa abinci ko. Da suna bukukuwa na bayyanar mahadi a yi doki, a yi mai ado, a je a sassa a wuraren sirdam ɗin da suke da awar ya shige kogon. Cewa a sa dawakai, a sa abubuwan hawa, ana jiran fitowar mahadi. Aƙidar ce wadda za ka ji take shiga cikin mutane a ce ai mahadi mai dogon zamani. Ai wannan shi ne dogon zamanin. Shekara 2000 ai ita shi ne dogon zamanin ya ƙi fitowa. Ana ta yaƙi, ana ta kashe-kashen mutane, ya ƙi fitowa ya jagoranci mutane a yi aiki. Kawai ya je ya ɓoye a kogo. Ai ba a haka, in an ba ka aiki ai sai ka fito ka yi aikin da aka ba ka. Imamancin al'umma ai ba wasa ba ne. Da za ka ji tsoro ka sauran ma wanda ba su koye ba, sauran yan Shi'an ma sun fi jarumta kenan. Sauran da ba su gudu sun koye a kogo ba sun fi jarumta. Inda shi an ce tsoron ka a kashe shi ne aka gudu ya gudu ya koye a kogo. To ku da ba ku ɓoye ba, ku ba kwa tsoron a kashe ku. Sai shi. Da haka wancan abinda ake ce ma tatsuniya ne kawai duka. Shi ne abinda aka gina su a kai. In mutum yana karanta labarai da littattafan da suke rubutawa a kan mahadi zai sha mamaki. Abinda Yahuda wancan da Kiristoci ba sa iya faɗa ma mutanensu su yadda. Shi ne abin da suke ake ɗora su a kai a kan mas'alar mahadi. Shi kan shi ma da aka kawo a littattafan tarihi an tambayi baiwar ita mahaifiyar tashi da suka ce ta haife shi. aka ce ya aka yi an ce an haifi yaron, babu wanda ya san yaron ba ma a san ko an haife shi ko ba a haife shi ba. Ƙirƙirar an haife shi kanshi aka yi, duk duniya ba wanda ya isa ya ce ga wanda ya haife shi ko ga inda aka haife shi, babu wannan. Ita baiwar mahaifiyar shi da aka tambaye ta sai ita ba ta taɓa sanin ma uwar ɗakinta ta taɓa ganin ta taɓa ma yin ciki ba a rayuwarta. Ƙarshe sai suka yi rubuta-rubuta, wai ai an yi cikin shi ne a jikin damtsan hannu aka yi cikin shi, cikin a jikin damtsan hannun mahaifiyar shi aka yi, shi ba a mahaifa aka yi cikin shi ba. Da haka ba wanda yake ganin cikin, ba wanda ya san akwai shi. Da haka duk wanda suka yi inkarin bata haihu ba da ‘yan uwan shi mahaifin da suka tabbatar an ya mutu an yi rabon gado ba wani ɗa, to duk ba a san da wannan cikin a jikin damtsanta ba ne har ta haife shi. Wannan fa duk shi ne fa wai wanda ake jira ɗin, wanda suke jira a matsayin mahadin yana. Wanda a hankali ta hankali na ɗan adam ma ba zai karɓi wannan tunanin ba. Amma kuma za a gina mutum a kai ya ginu a kai ya tafi a matsayin addini da aƙida. Kuma yana ganin wanda ma bai yadda da wannan ba bai yadda da musulunci shi ba. Domin a wurin shi a duk wanda bai yadda da a'imman nan guda 12 ba, asali ba musulmi ba ne. Shi ne asali a shi'a, duk wanda bai yadda da a'imma guda 12 ba, ba musulmi ba ne. Bal ma a hadisin da Kulayni ya rawaito a cikin Al-Kafi, yana cewa da aka yi Isra’i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka jaddada mai rukunnan musulunci, ya ce daga cikin rukunnan musuluncin akwai imama, walam yunada bi shay kama nudiya bil imama, ba a jaddada wani abu a cikin rukunnan musulunci kamar yadda aka jaddada imaman nan ba. Daga duk wanda bai jaddada imama ba a wurin shi a kafiri ne. Ko ya fito ya faɗa ko bai fito ya faɗa ba, sai dai in jahili ne bai san addinin shi'a ba. Amma duk littafin aƙida na shi'a da aka rubuta, duk wanda ya inkarin imama kafiri ne. A kan inkarin imama suka kafirta Abubakar da Umar da Usman da Aisha da kafirta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ballanta na kuma wani wanda ba su ba. Daga mahadi a wurin ahalu sunna abu ne daban tabbatacce da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Daga kada mutum ya ɗauki maganar cewa ai tunda an ce akwai mahadi kuma sai ya ɗauki kurafar ɗin wancan mahadin ya ɗora akan waɗannan nassoshin na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد درسن da ya gabata muna nan a cikin suratul baqara mun tsaya akan aya ta 99 ko aya ta 100 ko na'am zamu maimaita aya ta 99 da aya ta 100 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
نعم الله مدعوكتين سركية وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ حقيقة من سوكر مكدا آيوي بيّن النو من زأنن أنا مغانا نيدا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ce tabbas mun saukar maka da ayoyi bayyanannu. Mun ji me ake nufi da waɗannan ayoyi bayyanannu da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka saboda girman ayoyin da yadda suke karar da hujjar mai hujja Allah ya ce wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun babu wanda yake kafirce mai irin waɗannan ayoyi da Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutanen da suke fasikai ne wanda suka kai kololuwa a wurin fasikanci wayanda suka gane gaskiya suka fahimta amma suka rufe ido suka ki karbanta kamar yadda yahudawa suke a wayannan ayoyin da suka gabata sai Allah ya ce aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum kamar yadda ya gabata ajiya wannan wawun wawul atafi ce bayan wancan fasikancin da suke yi da kimbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi to har ila yau kuma sun hada da duk lokacin da aka yi alƙawari da su za su warware wannan alƙawarin ba su da alƙawari duk sanda aka kulla alƙawari da su to wannan alƙawarin za su za a samu wasu daga cikin su za su yi watsi da wannan alƙawarin sai Allah ya ce bal aktaruhum la yu'minun yadda al'amarin yake aktarin su ba su da ba sa yin imani rashin imanin shine yake haifar da warware alƙawari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana warware alƙawari yana daga cikin sifofin munafikai domin mu'mini baya warware alƙawari dan haka anan Allah ya sifanta su da warware alƙawari sannan kuma yace bal aktaruhum la yu'minun aktarin su ba su da imani ba sa imani da Allah subhanahu wata'ala wannan ya haifar musu da warware alƙawuran Allah da kuma warware alƙawuran mutane da kuma warware duk abin da aka ce su bayyana suke kin bayyanawa wanda kuma aka ce su yi ma mutane bayani suke canza shi da wani abu wanda ba ba wannan yana daga cikin nau'i na warware alƙawarin Allah subhanahu wata'ala da suke yi saboda wannan mummunar ɗabi'ar ta warware alƙawari Allah madaukakin sarki ya faɗa mana irin nau'in uqubar da ya musu daga cikin uqubar da Allah ya musu Allah ya ce fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya saboda irin wannan warware alƙawuran da suke yi Allah ya ce saboda haka sai muka la'ance su Allah ya tsine musu ya la'ance su saboda mummunar ɗabi'a ta warware alƙawari sannan abu na biyu kuma Allah ya ce waja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan su suka zama ƙeƙasassun zukata aka ƙeƙasar da zuciyarsu kwata kwata ba ta yin taushi ba ta yin laushi babu imani a zuciyarsu dan haka Allah ya la'ance su ya kuma ƙeƙasar da zuciyarsu alamar taushin zuciya alama ce ta cewa Allah yana son bawa da rahama sai tausasa zuciyar shi sai ya sanya wahayin Allah ya rinka tasiri a zuciyar zuciyar tana yin laushi tana samun natsuwa yana samun kwanciyar hankali alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub sai mutum ya rinka samun natsuwa to amma idan Allah ya busar da zuciyar bawa to wannan zuciyar ba za ta taba yin taushi ba shi yasa ba za ka taba ganin idanun shi na zubar da hawaye saboda tsoron Allah ba ko zubar da hawaye saboda tausayi na dan adam saboda zuciyar ta riga ta bushe alama daga cikin alamomin bushewar zuciya shine a ga alamomi na laushin zuciya shine a ga ido na zubar da hawaye alama kuma ta bushewar zuciya daga cikin alamomin shine a ga idanun mutum sun tsaki ba sa zubar da hawaye to Allah ya jarrabe su da la'anta Allah an ce su sannan kuma an busar da zuciyarsu a can baya ayoyin da muka karanta a baya Allah ya faɗa mana irin sifar zuciyar yadda ta koma Allah ya ce thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa Allah ya ce zukatan sun bushe sai da suka zama kaman dutse aw ashadd qaswa ko ma sun fi dutse bushewa har Allah ya buga mana misalin da zai nuna cewa zakatan Yahudawa ya fi dutse bushewa. Allah ya ce wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, domin daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga kogi yana fararowa ta cikin shi, dutse ya bude ruwa na bi ta ciki wurin ya zama kogi. Akwai duwatsu da yawa wanda suna da wannan, kaga wannan dutse ne amma ba busasshen dutse ba, dutse ne wanda yake da rahama da tausayi a tattare da shi. Sai Allah ya ce wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma, daga cikin duwatsu akwai dutsen da zaka ga ya tsatsage ruwa na kukkullowa daga jikin shi. To kaga irin wannan dutsen shi ma ya fi zuciyar Yahudawa. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah, daga cikin duwatsu akwai dutsen da saboda tsoron Allah da firgita Allah ya ce zaka ga ya gangaro daga sama ya faɗo. To kaga irin wannan dutsen ya fi zukatan Yahudawa, domin akwai taushi da tsoron Allah a cikin shi. Amma su zukatan su ba, Allah ya ce zukatan su ne bushewa. To wanda dutse yake da kuke bushewa ba abinda zai yi, ba zai iya aikatawa ga ɗan adam ba, ga kowace halitta ma, don ya kashe mutane ba komai ba ne a wurin shi, don ya kashe jarirai ba komai ba ne a wurin shi, don ya hana mutane abinci yunwa sai ta kashe su ba komai ba ne a wurin shi, don ya yi magani ya zo ya gwada ya gani in an yi amfani da maganin nan za a mutu ko ba za a mutu ba, ya zo ya raba muku ku sha ku mutu ya gane abin ya yi daidai ko bai yi ba, duk ba komai ba ne a wurin shi. Saboda zuciya ce busasshiya, ƙasasshiya, wadda babu rahama ko kaɗan, babu tausayi a cikinta. Don ku kama yaƙi ya zo ya kawo muku makamai irin wadda kuke buƙata, ku shekara goma kuna kashe kanku, wannan ba komai ba ne a wurin shi. Saboda bai da zuciyar da za ta tausaya ta nuna wannan ɗan adam ake kashewa, rai ake kashewa, bari in dakatar da kaza. Duk abin da ba ka zato to zai iya yi, saboda zuciyar ta fi dutse bushewa. Me yasa zuciyar ta fi dutse bushewa? Saboda suna warware alƙawarin Allah, Allah ya tsine musu albarka ya busar da zuciyarsu. Shi yasa hatta su a karan kansu ba sa tausayin junansu, za su iya kashe ƴan uwansu saboda wata maslaha da suke so su cimma, za su kashe ƴan uwansu saboda maslaharsu. Da haka zuciyarsu gaba ɗaya a lalace take, a bushe take, ba wani abu da za ka iya yi ba Yahudi ya ji tausayinka, ba abin da za ka kai a matakin rayuwa ya tausaya ma saboda wannan halin da ka shiga, sai dai kawai saboda wata maslaha ta shi. In ka ga ya zo ya kawo ma wani taimako, akwai abin da yake nufi. In ya kawo ma agaji, akwai abin da yake nufi. Daga ba abin da zai yi wai dan dai tausayin ɗan adam ko wani ƙungiyar tausayin ɗan adam ko jin ƙambil adama, babu ita. Ko ƙungiyar kare ƙananan ƴancin ƙananan yara, ko ƙungiyar kare ƴancin mata, wayannan ƙungiyoyin galibi yanzu abin da ya bayyana a duniya kowa ya gani, galibin wayannan ƙungiyoyin da wayanda suke da alaƙa da ire-iren wayannan ƙungiyoyin suna da alaƙa da wayannan files ɗin da aka buɗe yanzu a duniya, da an gani a fili ƙarara masu rajin kare ƴancin ƙananan yara da kare ƴancin mata, ga kuma abin da suke yi ma ƙananan yara, ga kuma abin da suke yi ma mata. Kowa ya gani a duniya, kuma su ne masu wannan ƙungiyoyin, su ne masu galibi. Duk wani da ya shahara a irin wannan ƙungiyoyin a duniya za ka samu a cikin file ɗin nan akwai sunan shi. Ashe ƴancin da suke nema shi ne a raba 'ya'ya da iyayensu, ace suna da damar su yi abin da suka ga dama ba isa a takura musu ba. A raba mata da mazajensu, a nuna suna da ƴanci su ma su yi abin da suka ga dama. Haka duk wanda suka kira suka je za su yi abin da za su yi, ba wanda ya isa ya hana, ba wanda ya isa ya ce don me. A ba su ƴanci ne don su kai zuwa ga waɗannan ƙananan yaran. A ba su ƴanci don su kai zuwa ga waɗannan matan ne, shi ne kawai manufar wadda ta bayyana. Wannan fayil ɗin da aka buɗe, a cikin fayil ɗin kashi 10 cikin 100 aka buɗe kawai, kashi 10 a cikin 100. Kashi 90 har yanzu bai buɗe ba, ba zai buɗe ba kuma, saboda miyagun abubuwan da suke ciki. Shi karan kanshi yana magana sun kama yarinya ƴar ƙarama sun tafi da ita, sun je sun yi mata fyaɗe su da abokan shi da yawa a ciki. Ta mutu kuma suka je suka yanka ta, suka daddatsa naman, suka tafi suka hau jirgin ruwa, aka turo hantar yarinyar, aka gasa, aka ci hantar, aka yi abinci da ita. To wayannan su ne waɗanda Allah ya tsine musu ya ƙe ƙasar da zukatansu. Da haka ba a sa ran alkhairi a tattare da su. Da haka Allah ya faɗi sababin abin da suka yi da kuma uƙubar da ya musu. Fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya. Da haka gwargwadon yadda mutum yake warware alƙawura na Allah ko alƙawura na mutane, gwargwadon yadda Allah yake la'antar shi, gwargwadon yadda Allah yake busar da zuciyar shi ko a cikin wannan al'ummar yake. Kaka mummunan laifi ne, mummunar ɗabi'a ce wanda idan mutum yana aikata ta, to yana jefa kanshi zuwa ga faɗawa fushin Allah da kuma lalata zuciyar shi gaba ɗaya. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya kira su da cewa bal aktharuhum la yu'minun, saboda wannan mummunar ɗabi'a. Idan Allah ya la'anci mutum kuma azaba ta rinƙa bin shi kenan a duniya, bai taɓa zama lafiya a duniya, bai hutawa. Shi yasa Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al 'adab. Allah ya riga ya shelanta, ya yi alƙawari har zuwa ranar tashin al-qiyama Allah zai ci gaba da turo waɗanda za su rinƙa ɗanɗana musu mummunar azaba. Shi yasa a duniya ba a taɓa zama lafiya, Yahudawa ba sa taɓa zama lafiya. Sai Allah ya samar da wani wanda zai rinƙa azabtar da su, ko da imani ko da kafirci. Duk abin da su Buktanasar suka yi ma Yahudawa a tarihin baya, haka Hitler ya zo ya ɗora a kai da sauran mutane, haka duk ƙarni bayan ƙarni, sai ka samu wanda Allah zai sallaɗa shi a kansu ya rinƙa azabtar da su, yana wahalar da su. In sun ɗan samu wani hutu na ɗan lokaci, to za a sake mai da su wannan azabar. Shi ne la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'ul 'adab, su'ul 'adab. Har zuwa ranar alkiyama, haka Allah zai rinka tayar da wanda zai rinka ɗanɗana musu mummunar azaba. Ba su taɓa zama lafiya ba, ba su taɓa samun kwanciyar hankali ba, saboda warware alƙawarin Allah da kuma kafirce ma abinda suka sani a ilmance cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala.
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Nam Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan su dai Yahudawa da miyagun ayyukan da suke aiwatarwa. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Lokacin da manzo yazo musu daga wurin Allah. Shi wannan manzon da yazo musu shi kanshi musaddiqul limama ahu. Shi ma yana gaskata abinda yake tare da su na littafi. Bai zo musu da wani abu sabanin abinda suka sani ba. Amma duk da haka nabada fariqun min alladhina utul kitab fi wasu tawaga daga cikin waɗanda Allah ya ba su littafi suka yi watsi da kitab Allah suka watsar da littafin Allah din wara'a zuhurihim suka watsar da shi can bayan bayan su ma'ana suka bashi baya inda ma suka fuskanta daban inda suka wurgar da littafin Allah daban Allah ya ce ka annahum la ya'lamuna kai ka ce jahilai ne ba su san komai ba haka suka koma wannan ƙari ne akan miyagun ayyukan su shine kafirce ma manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu a waccan ayar da ta gabata an ce walamma za'ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu a wannan ayar kuma aka ce walamma za'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu anan ana nufin manzo da ya zo musu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko manzon ya zo musu ne musaddiqul limama ahum yana gaskata abinda yake tare da su me ake nufi da gaskata abinda yake tare da su a can da littafi mun ji shi ne hukuntan sun yi daidai babu cin karo da juna sannan abinda aka faɗa a nan shi ne aka faɗa a can bayanin da aka yi a can na sifar manzon Allah shi ne ya bayyana a nan kenan littafin ya zama musaddiqul limama ahu to amma manzo da aka sifa an aiko musu da manzo ya zama musaddiqul limama ahu yana gaskata abinda yake tare da su wasu malamai suka ce manzo ne wanda ya zo ya gaskata abinda su ma suka gaskata me suka gaskata sun gaskata annabtar annabi Musa alaihi salam sun gaskata wahayin at-taura to shi ma wannan manzon da yazo da manzon Allah yazo ya tabbatar musu yayi imani da annabi Musa ya tabbatar musu yayi imani da at-taura bai ƙaryata manzancin annabi Musa ba daga ya zama musaddiqul limama ahum yana gaskata abinda suke tare da shi na imani da annabi Musa da kuma imani da at-taura waɗansu malamai suka ce a mujarrabin zuwan manzon Allah kanshi shine ma'anar musaddiqul limama ahu me yasa ya zama gaskata abin da yake tare da su saboda a cikin littafin sa an faɗa musu manzo zai zo a zamani iri kaza da iri kaza a gari iri kaza duk an yi musu bayani a littafin to da ya bayyana yanzu me yayi bayyana shi ta zama gaskata abin da yake cikin littafin suka ce shine ma'anar musaddiqul limama ahu amma duka ma'anonin za su dauka yazo ya gaskata abin da suke tare da shi na imani da at-taura da annabi Musa kuma zuwan shi din dama akwai bayanin a at-taura da haka zuwan ya zama ƙara gaskata abin da yake cikin at-taura da haka zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musaddiqun ne limama ahum gaskata abin da yake tare da Yahudawa ne na at-taura da kuma imani da annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai aka samu waɗansu daga cikin waɗanda Allah ya ba ma littafi sai suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da littafin Allah me ake nufi da littafin Allah a nan waɗansu malamai suka ce Qur'ani ake nufi ma'ana lokacin da manzo ya zo musu yana gaskata abin da suke tare da shi sai ya zo musu da littafin Allah sai suka ƙi karɓar littafin Allah da ya zo musu da shi suka watsar da shi wara'a zuhurihi suka yi watsi da shi bayan bayan su suka juya ma Al-Qur'ani baya waɗansu malamai suka ce a'a at-taura ake nufi شيني نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وصدقت كن أهل الكتاب في سكوات أدى نتاب الله سكوات أدى التوراة ويا زاي أتي سموات أدى التوراة باية إتا سكيري إذا إتا ميسا أتي سموات أدى التوراة أتي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله التوراة أتيني suka ce saboda a cikin at-tauran ne aka ce ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka ki imani da manzon Allah sun rike at-taura ko sun watsar da at-taura sun watsar da at-taura dan haka nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim at-taura ake nufi sannan suka ce in ba at-taura ake nufi ba ai ba za a ce sun watsar da littafin Allah ba me yasa saboda in mutum ba yana rike da abu ba ba za a ce ya watsar da shi ba dama sun karbi qur'ani ne ba su karbi qur'ani ba balle a ce sun karba sun watsar da shi a ce nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah dama asali ba su karba ba me suka karba at-taura suka karba dan haka nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah at-tauran ce suka watsar ba qur'ani ba dan asali dama ba su karbi alqur'ani ba daga da wannan suke cewa fassara shi da cewa kitaballahi wara'a zuhurihim at-taura ake nufi shi yafi zama daidai fiye da cewa a fassara shi da alqur'ani domin dama ba su karbi qur'anin ba balle a ce sun karba sun watsar dama ba su imani da shi ba kwata kwata daga Allah ya ce su din da aka ba su littafi sai suka yi watsi da littafin Allah wanne zai fi zama abin zargi ga Yahudawa watsar da alqur'ani ko watsar da at-taura wanne ne zai fi zama musu abin zargi na'am watsar da at-taura saboda ita suke da'awar sun yi imani da shi ita suke da'awar sun yarda da manzon da yazo da ita to sun sun watsar da ita sun fi zama abin zargi fiye da wannan wanda sun ki ma yarda da cewa shi annabi ne sun ki yarda da abin da yazo da shi cewa littafin Allah ne ba na ga abin da kuka yarda da shi littafin Allah ne wahayi ne ga annabin Allah annabi Musa amma duk da haka kuka watsar da shi kuka ki karban abin da yake ciki na imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan mummunan aiki ne kuka aikata shine nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim anan wadansu malamai suka ce nabada fariqun min alladhina utul kitab alladhina utul kitaba dinnan suwa ake nufi ana nufin duka yahudawa ko ana nufin malaman yahudawa waɗansu malamai suka ce ana nufin duka Yahudawa an kira su da alladhina utul kitaba ne kamar yadda za ka kalli wannan al'ummar ka ce al'ummar al-qur'ani wa hadda kuma alladhina utul kitaba kowa ya shiga waɗansu malamai suka ce a'a ayar tana magana ne akan masu ilimi daga cikinsu su ne nabaza fariqun min alladhina utul kitaba ana wanda Allah ya ba su ilimin littafin at-taura sai suka watsar da littafin Allah din wara'a zuhuri dalilin da yasa suka dauki cewa ana nufin masu ilimi suka ce saboda a ƙarshen aya Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su sani ba ma'ana suna sanin suna da ilimi amma kuma suka watsar da littafin Allah idan ayar tana magana akan malaman su ne waɗanda suka ki karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi shine ma'anar ka annahum la ya'lamun cewa da Allah ya a ƙarshen ayar ka annahum la ya'lamun ishara ce zuwa ga cewa wannan duk kafircin da warware alƙawarin da in karɓan manzon Allah a matsayin manzo suna yi da sani ne ba da jahilci ba kamar yadda ayoyin da suka gabata a baya suka yi ta tabbatarwa cewa sun watsar da wannan abin suna sane suke aje littafin Allah su bi son zuciyarsu su yi abin da suke so da haka anan cewa ka annahum la ya'lamun wasu malamai suka fassara shi da cewa ka annahum la ya'lamuna annahu kitabullah kai ka ce basu san wannan littafin Allah bane suka yi watsi da shi kaman ba wani abu suka watsar ba kaman ba su da ilimin cewa wannan littafin Allah ne bai kamata a watsar da shi a juya mai baya ba shine ma'anar ka annahum كأنهم لا يعلمون شيسا أكا رويت لك الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى يسي أبند أتي نفيد ونن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون شيسي أدرجوه سنتوتي ونن للساف نأ التوراة سنتوتيشي سنسكاش في الحرير والجيبال أني مي أدو an yi mai kawa da katar alhariri da dibaji an yi mai me ake cewa gafaka ta alhariri da dibaji an sa an yi mai kwalliya duk abin da yake bukata na kwalliya an yi mai a matsayin shi na littafin Allah wa hallahu bizahabi wal fidda sun yi mai ado da kwalliya da zinari da azurfa akwai wuraren kyalekyalen da za a yi da zinari wani a yi da azurfa saboda wannan littafin Allah ne duk sun yi mai wannan abin amma matsalar walan yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu amma sun kisa halalta halal din shi ta haramta haram din shi abinda ya zo na halal da haram ba za su yi ba amma za su zauna su kawata littafin a gyara shi a yi mai kwalliya ai mai ado ai mai wurin ajewa na musamman kaga wani yayi gilas yayi komai an samu qur'ani an aje an je an nemo qur'ani mai kyau na kwalliya an yi ado da shi a falo amma ba a karantawa amma ba a neman hukunce hukuncen da Allah da suke ciki ai aiki da shi yace to haka yahudawa suka yi ma at-taura suka kawata ta suka mata ado da zinari da azurfa amma kuma ba sa halatta haram dinta ba sa halatta halal dinta ba kuma sa haramta haram din da yake ciki sai ce fa zalika nabzuhum kitaballahi wara azhurihi wannan shine ake nufi da nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara azhurihi wai littafin yana nan a hannu ba wai wurgar da shi akai ba yana nan a rike a rubuce wani ma zai haddace shi ya rike ya rubuta ya karanta ya yi satu a ce ya rubuta qur'ani amma sai ya ga dama yake sallah yana zaune ma yana aikin rubutun qur'anin za a kira sallah a yi a gama a tashi bai samu lokacin da zai je ya sallah ba yana ado yana gyara qur'ani shi to shine irin abin da yahudawa suka yi ma at-taura sun kawata littafin amma kuma ba sa aiki da abin da yake cikin littafin haka Allah ya sifanta su da cewa nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara azhurihim ka'annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san komai na cewa wannan littafin sakon Allah bane haka suka watsar da shi ba sa aiki da shi daka Allah madaukakin sarki yayi mana gargadi akan kada mu kuskura mu yi koyi da irin wannan aikin na yahudawa Allah ya faɗa mana irin kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai dangane da al'ummar shi Allah ya ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura manzo yana cewa ya ubangiji na al'umma ta sun kaurace ma wannan alqur'ani sun kaurace mishi me ake nufi da kaurace ma alqur'ani al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin al-fawaid yana cewa kaurace ma alqur'ani nau'o'i ne daban-daban zai iya yiwa ka tsallake wannan kauracewar ka fada wata duk kuma wannan sunan shi kaurace ma alqur'ani daga cikin nau'o'in kaurace ma alqur'ani yace akwai haziru sama'ihi wal imanu bihi kaurace ma sauraron alqur'anin da kuma yin imani da alqur'anin baka so ka saurara abin da yake cikin qur'anin ballantana ya maka tasiri ballantana ma har kai imani da shi shine kamar abin da kafare suke cewa da Allah yake ba mu labarin wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun kafare suna yi ma junan su wasiya da cewa kada ku yadda ku saurari wannan alqur'ani kada ku saurara saboda sun san irin tasirin da alqur'ani yake da shi to wannan shine hajaru sima'i kaurace ma sauraron alqur'anin kamar yanda wani shi yayi imani da shi din ma amma wataƙila sai ya wata da watanni bai zauna ya saurari karatun alqur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kanshi yana zama ya ce a karanta mai alqur'ani yaji hadisin Abdullah ibn Mas'ud da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mai iqra alayya alqur'an karanta min alqur'ani ya ce ya rasulullah a aqra alayka wa alayka unzil kai da aka saukan ma qur'anin kuma kai zan karanta ma qur'ani manzon Allah ya ce karanta min ina so in ji shi daga wani yadda karanta shi ibada ne jin shi ma ka saurari qur'anin shi ma wata ibada ce yace sai na karanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suratul nisa ina karantawa har sai da nazo inda Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida sai na ji manzon Allah yace hasbuk manzon Allah yace ya isa haka yace sai na daga kai sai na ga manzon Allah idan shi na hawaye yana zubar da hawaye yana kuka saboda ya ji alqur'ani to kaurace ma sauraron alqur'ani yana daga cikin wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi tadakkaru hadha alqur'an mahdura yana daga cikin da fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wa ra'a zuhuri sannan kaurace wa ta biyu yace hajarul amal bihi kaurace ma aiki da qur'anin wa in qara'ahu wa amana bihi ko da mutun ya karanta qur'anin yayi imani da shi amma ya zama ya kaurace ma aiki da qur'anin to shi ma yana cikin wannan nau'in na kaurace ma alqur'ani sannan na uku hajaru tahkimihi wa tahakumu ilai kaurace ma sanya alqur'anin ya zama shine alqali da zai rinka hukunci a tsakanin mutane to shi ma wannan nau'i ne na kaurace ma alqur'ani ya zama an kawo wani abu daban shine za a rinka yi mutane hukunci da shi ba qur'ani ba to wannan yana cikin na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamu sannan na hudu yace akwai hajru tadabburihi wa tafahhumi ma'ani kaurace ma tadabburin alqur'anin ka zauna ka dauki aya ka rinka nazari ka ga wannan ayar wai me Allah yake nufi da ita me a cikin wannan ayar menene ma'anarta me take nufi me fassararta ya zan yi in gane ma'anarta to shi ma idan baka yi ma'ayoyin qur'ani wannan to kana cikin masu kaurace ma alqur'ani shine kauracewa ta hudu kauracewa ta biyar yace shine hajarul istishfa'u bihi kaurace ma neman magani da alqur'ani magungunan matsalolin zuciyarka ya zama ba da qur'ani kake neman warakar su ba kana neman waraka ce ta wata hanya daban akwai wanda in ya ji damuwa sai ya ji kida hankalin shi zai kwanta akwai wanda in ya ji damuwa sai ya yi shaye-shaye hankalin shi zai kwanta akwai wanda kowa da irin yadda yake ya kaurace ma alqur'ani ya zama qur'ani ba shine yake warkar mai da matsalolin zuciyar shi ba to wannan shi ma yana cikin kaurace ma alqur'ani haka ibnu al-qayyim yace kullu zalika dakhilun fi qawlihi ta'ala wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura duka wa'annan nau'o'in sun shiga karkashin wannan karar da manzon Allah ya kai ma Allah cewa mutane sun kaurace ma alqur'ani takan kana daya daga cikin waɗannan kana cikin waɗanda za a tuhuma da ƙaurace ma alqur'ani a wannan rayuwar ta duniya kuma kai kamance ce ne ya da waɗancan mutanen da Allah ya zarga na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun taka wannan shine abinda wannan ayar ta kunsa na zargi mai tsanani dangane da watsar da littafin Allah da kama wani abu daban wanda ba shi ba shi yasa ayar da za ta zo a gaba Allah zai yi mana bayanin me suka kama da suka watsar da littafin Allah din domin dole in dai ka aza littafin Allah to dole sai ka kama wani abu to Allah zai yi mana bayanin me suka kama bayan sun watsar da littafin Allah din a cikin ayar da za ta zo a gaba insha Allah ta'ala والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هر ينزلي منا ساكة سنة تروادة بقاتا بأموة ساكة سنة ونن باوان الله وان الله يمير رسوى مالا ثاني ولا هو
wanda duk inda yake da duk lokacin da za a yi karatu yana nan a cikin masallaci haka duk lokacin da za a yi sallah ba za ta fita wani ba a cikin na wannan yayin da ya ina komawa zuwa Allah
ta'ala mai addu'a ayyukan shi na zahiri da muke gani Allah madaukakin sarki ya cika mai sakamakon waɗannan ayyuka ya haskaka kabarin shi waɗanda ba mu sani ba kuma waɗanda yake yi na kuskure mu roƙi Allah madaukakin sarki ya yafe mishi ya gafarta mishi da sauran ƴan uwan mu musulmi gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.